sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma viewway Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2019. Yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke dab da fara wani wa'adin mulki na biyu da alƙawarin kai kasar mataki na gaba da taken next level, wasu 'yan Najeriya na bayyana abin da ya kamata wannan matakin ya kasance.
Next level da ake fada ya kamata ya zamanto cewa talaka zai iya ya barci a hankalin shi ya kwance, ga hankalin shi ya kwance duk buge-bugen da zai yi ya samu ma iyalinsa da shi da kansa abin da zai ci zai tabbata. So next level da ana magana ya kamata ya zamanto cewa akwai tsaro da kuma bunƙasan arziki ma talakawa.
Muna kuma da rahoto kan takun saka da aka fara tsakanin gwamnati mai barin gado da kuma wadda za ta gaje ta a jihar Adamawa. Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kananan jami'u a Turai suna samun ƙarin goyon baya a zaben gama gari na majalisar dokokin nahiyar tarayya, wato nahiyar Turan. Zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke gani ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekara 1979, lokacin da ƙungiyar tarayyar Turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar. Sakamakon farko da suka fara bayyana a zaben na jiya Lahadi na majalisar mai kujeru 751 zai huskanci rarraba fiye da lokutan baya. Kananan jam'iyyun da suka hada da masu ra'ayin jam'iyyar tarayyar Turai da kuma masu adawa da ita suna taka rawan gani sama da manyan jam'iyyu masu matsakaitar ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi. Masu ra'ayin tarayyar Turai da masu adawan da za su raba karfi a sabuwar majalisar wacce za ta yi aiki tsawon shekaru 5. Philip Lambert shi ne shugaban jam'iyyar masu sukar tarayyar Turai, ya ce samun rijayi a sabuwar majalisar dai wani al'amari ne mai muhimmanci ga jam'iyyarsa. Da alaman tashin sabbin jam'iyyun siyasar da ya kashe tasirin da manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da European People's Party da kuma Progressive Alliance of Socialists and Democracy wanda suka dade suna morewa a majalisar tarayyar Turai. An kashe akalla mutane uku kana aka jikata wasu da dama a safiyar Lahadi jiya, yayin da rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da rundunar tsaron Pakistan a wani shingen jami'an tsaro a Waziristan ta Arewa. Ma'aikatar soji ta dora laifin tashin hankalin na Waziristan ta Arewa ne wadda ke kusa da kan iyakar Afghanistan akan shugabannin wata kungiyar masu sassaucin ra'ayi a yankin da ake kira wato Pashtun Tuhafuz Movement, wato PTM a takaice. Gwamnatin kasar tana taimakawa sojoji ne, yayin da kuma babban jam'iyyar adawa take bada goyon bayanta ga kungiyar ta PTM. Shugabannin PTM da suka hada da Ali Wazir da kuma Muhsin Dawa wanda suke wakiltan yankin a majalisar dokokin Pakistan suna cikin masu zanga-zangar. An dai kama Wazir da wasu mambobin PTM da dama, yayin da Dawar ya boye kansa a wani wuri. Dawar ya fada wa sashen harshen Pashto na muryar Amurka cewa rundunar tsaron suna kokarin hana su zanga-zanga ne akan zargin cin zarafin da sojojin suka yi a lokacin da suke gudanar da wani bincike tun da fari wanda ake ganin cewa sun taka haƙƙin mutane. Kalaman shugaban Amurka Donald Trump da mai bashi shawara akan tsaro John Bolton akan barazana da makaman nukuliyan kasar Koriya ta Arewa ke yi suna cin karo da juna. Da safiyar jiya Lahadi a wani sakon Twitter daga birnin Tokyo, Trump ya maida martani ga kalaman John Bolton da ya yi wa manema labarai a baya, cewa ko shakka babu harba makami mai cin gajerin zango da Koriya ta Arewa ta yi ya sabawa kudirin Majalisar Dinkin Duniya. Kalaman Bolton su ne farko wanda jami'in na Amurka ya faɗi, inda ya kwatanta wannan gwajin makamai da Koriya ta Arewa ta yi a matsayin rashin mutunta kudirin Majalisar Dinkin Duniya. Koriya ta Arewa ta harba kananan makamai da mutane na da ma wasu mutane ba su ji daɗi ba, amma banda ni, inji Trump yana faɗa a cikin wani sakon Twitter da ya aike. Sakon Twitter da Trump ya aike da ya akan batun Koriya ta Arewa ya haifar da rikitarwa da al'ajabi da ma ba ma a cikin gwamnatinsa kaɗai ba, har da ƙawayen Amurka da yankin wanda suka yi na'am da matsayar babban jami'in fadar White House wanda yake balaguro tare da shugaban ƙasar. Wasu masu sharhi kuma sun ce lallai harba makaman linzamin, wato mai linzamin, wani abin damuwa ne. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a gabashin Congo sun ce akalla mutane 30 sun mutu, kana wasu 200 suka samu, wato suka bata a wani jirgin ruwa da ya nitse a wani tafki. Kantomar yankin Inongo Simon Umbo Wemba ya faɗa wa kamfanin dallacin labaran Associated Press da yammacin jiya Lahadi cewa galibin mutane da suke cikin jirgin ruwan da ya nitse a kan tafkin mai Ndombe malamai ne. Kantomar ya ce sun yi amfani da jirgin ruwan ne zuwa inda za su je su karbi albashinsu saboda lalacewar da hanyoyin yankin suka yi. Sai dai nan da nan ba iya gano adadin mutanen da suke cikin jirgin a wannan lokaci, wanda ya fada cikin yanayi mara kyau da ya yi sanadiyar wannan hatsari a ranar Asabar. Amma jami'ai sun kiyasta akwai ɗaruruwan mutane a cikin jirgin, sama da mutane 80 ne kuma suka kubuta. Wani babban dan majalisar jam'iyyar Republican ya yi hasashe a jela cewa idan 'yan adawan Democrat a majalisar wakilai suka tsige shugaba Donald Trump, to za a iya sake zaben shugaban kasar a shekara mai zuwa, kana Republican kuma za ta samu rinjayi a majalisar wakilan. Dan majalisa Lindsey Graham mai wakiltar Carolina ta Kudu, abokin Donald Trump, ya faɗa wa shirin Fox News a jiya Lahadi cewa idan kakakin majalisa Nancy Pelosi a zaurin da Democrat ɗin ke da rinjayi ta ba da damar gudanar da binciken tsige shugaban ƙasa, to tamkar jam'iyyar Democrat ce za ta daɓa wa kanta wuka a ciki. Graham ya ce wannan lamari zai iya shafar aikin Pelosi, duba da matakin da za ta iya ɗauka nan gaba akan ko za ta ba da dama a buɗe sauraren tsige shugaban ƙasan. 'Yan Democrat da dama da wani ɗan Republican guda ɗaya ne a majalisar wakilai mai mambobi 435 ne suka nemi a fara sauraren tsige Trump, duba da irin shishigi da yi wa shari'a a lokacin da ake gudanar da binciken ko Rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da shi Trump ɗin ya lashe. Yanzu Pelosi ta ki amincewa da fara sauraren tsige shugaban.
Sau a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. To madalla, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi yaƙin neman wa'adi na biyu da alƙawalin kai ƙasar mataki na gaba da nufin ɗorawa kan foundation da gwamnatinsa ta kafa a shekaru huɗu da suka shige. A cikin hiranmu da David Dimas, wani ɗan Najeriya mai sharhi kan lamura a nan da ke nan Amurka, ya bayyana inda yake gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali.
Next level a wannan lokaci ya kamata shi Baba Buhari ya tuna cewa wai talakawa sun fito sun mara mishi baya. To talakawa Najeriya na bukatan tsaro da bunkasan tattalin arziki. Saboda next level da ake faɗa ya kamata ya zamanto cewa talaka zai iya ya barci a hankalin shi ya kwance, da hankalin shi ya kwance duk buge-bugen da zai yi ya samu ma iyalinsa da shi da kansa abin da zai ci zai tabbata. So next level da ana magana ya kamata ya zamanto cewa akwai tsaro da kuma bunkasan arziki ma talakawa, da kuma next level ya kamata ya zamanto cewa sa ido a wurin matasa. Matasa idan an samu bunkasan kasa wa matasa ba za su shiga mugayen kungiyoyin da suke shigo don a ba su kuɗi kanana, ba za su shiga ba. So wannan next level ya kamata a sa ido.
Shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake yakin neman zabe kare na biyu ya bayyana cewa batutuwan da zai mai da hankali akai batutuwan da ya fara a lokacin da ya tsaya takara ta farko ne wato batun inganta harkokin ilimi, batun yaki da cin hanci da rashawa, batun musamman shawo kan matsala harkokin tsaro da ake fama da ita din nan to inda zaka bada maki a sikeli ina kake ganin ake
a gaskiya idan za a bada maki ta wurin tsaro da gaskiya yayi kokari amma akwai aiki da sauran aiki ta wurin tsaro akwai sauran aiki so shekarun da suna gaba shekarun gaba ya kamata sa ido a wurin tsaro kamar yadda na faɗa a farko banda haka ta wurin ilimi ya kamata idan gwamnati na aiki gwamnati ta samu lokaci tana nuna wa talakawa tana nuna ma ƴan Najeriya cewa ga abin da muke yi tana nuna musu a rubuce suna nuna musu kuma da results abin da Bature ke kira results nuna musu result din so akwai sauran aiki akwai aikin da suka yi kuma talakawa sun gani amma har yanzu da sauran aiki
kana nan Amurka ka san yadda wakilai suke a matakai daban-daban akwai gwamnoni akwai magajin gari akwai kuma ƴan majalisar tarayya misali wadanda kowanne yana kokari shi ga cewa an yi ma inda yake wakilta wani abin alheri don ya san cewa idan bai aikin da mutanen shi da suka zabe shi suke so ba zai koma ba ta wace hanya ce dangantaka tsakanin waɗannan bangarorin shugabanci zai taimaka wajen inganta rayuwar talaka
na ji daɗin wannan tambaya kamar yadda kin faɗa a nan Amurka idan mutane na zaune da kuma shugabanninsu suna duba take-taken shugabanninsu idan shugaba bai yi ba za a kawo magana a duniya ciki ba za a kawo maganan yare a ciki ko wani abu ba idan bai yi ba za a ce bai yi ba za a faɗi gaskiya so ya kamata talaka su fara kayawa gansu gaskiya idan mutum bai yi aiki ba a faɗa gaskiya kada a kawo wani magana a ciki idan ana so a samu cigaban rayuwar talakawa a Najeriya da majalisa da shugaban kasa su gane cewa wai an zabe su ne don su yi wa talakawa aiki so ya kamata su duba cewa wai idan ba su yi aiki ba komin sunansu komin shekarunsu ba zai yi ba so ya kamata su zo su haɗa hannu su ga cewa wai an zabe mu ne mu yi wa talakawa aiki kuma ya kamata bayan shekara hudu ko shekara takwas idan mun tafi idan mun koma masoka a matsayin mu a san cewa wai mun yi aiki da gaskiya ya kamata talakawa su gane cewa wai muna zabe mutane muna zabe shugabanni don su yi mana aiki ne ba wai don su je su yi wa kansu aiki ba su majalisa da kuma shi shugaban kasa ya kamata a cikin duk aikin da za su yi su haɗa hannu su gane cewa wai an zabe mu ne don mu yi aiki ya kamata mu yi aiki da gaskiya don talakawa
David Dimas wani ɗan Najeriya mai sharhi kan harkokin yau da kullum da zama a nan Amurka yayin da ya rage kwanaki biyu sabbin gwamnoni a Najeriya su karɓi rigimar mulki yanzu haka dai an so mace ce fice da gwamnatocin jihohin da suke shudewa da kuma bangaren sabbin gwamnoni da suke batu akan basussuka da ake bari a rahoton da kwamitin karɓar mulki ya fitar a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka samu wato sauyin gwamnoni ana zargin bankaɗo tilin bashin da ake bin jihar na sama da naira biliyan 115 ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada kan wannan batun
da yake mika rahoton nasu Alhaji Aliyu Ismail Numa da ke ma zama shugaban wannan kwamiti yace sun bankado ababe da dama da ka iya kasara gwamnatin da ke shigowa muddin ba da mataki ba
abinda ake bin su yanzu da ta gwamnatin jiha ana bin ta biliyan 97 kananan hukumomin kananan local government kuma ana biyan su biliyan 18 in ka hada ya zama biliyan 115 abinda ake bin bashi kenan to banda wannan akwai su kananan abubuwa tewa wanda ya kamata idan ka duba yanda ake samu wayannan haraji jama'a ke biya da shauransu to wannan mun yi duk yanda zamu yi mu samu nawa ake tarawa ba mu samu ba kuma visa rahoton da muka samu ga wayansu wanda suke aiki wannan wurin abinda ake gaya mana ba shi bane musamman saboda Allah saboda abinda ake tawon suna dauka suna amfani
da
shi
to sai dai a martanin da gwamnatin jihar mai barin gado Senator Muhammadu Umar Jibril Ladin da ya maida ta bakin commissioner kudi na jihar Alhaji Mahmud Salihu Yunus ya maida ya koyi fatali ne ma da abubuwan da yan committee suka ce sun bankado
hatta dai an bar basu suka ₦115 million abinda mutane suke fahimta nan shine wato kaman gwamnati mai ci a yanzu ko kuma gwamnatin kuma bindo sun ji sun ci basin fara kudi ₦115 million ko amma wanda zai baka wannan basin ai ko ba sun yi magana da rake shi ai to sai da fesa kudi na ka kawo dan jirai zuwa 2015 akwai wannan are zai ka ci da fesa yana wanda ko sun yi magana ko akan gratitude ba kaga sai ka saka kanka babu jiha a Najeriya hatta kuma gwamnatin tarayya wanda ba su da are zai ka ci da fesa shi ba ba su kuma da kaje da zaba da samu akwai gratitude
jam'iyyarsa da APC ke cewa Amalawa shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa
magana suka yi duk wannan maganan banza ne kuma shari ne ba na za a yi ka zo ka ce mana gwamnatin jihar Adamawa ta karbi ₦30 billion aina ta karba
kawo yanzu sabon gwamnan jihar mai jiran gado Ahmadu Umar Fintiri ya ce za a aiwatar da rahoton kwamitin domin kawo ci gaba ba don cin zarafin wani ba yanzu za a zo da ido na Kamalu da yan sabon gwamnatin PDP a jihar Ibrahim Abdullah Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 1:16 ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum cikin shiri da gaskiya na wannan makon zai leka yankin da kwa dake dab da birnin tarayya Abuja da sashen garin ake cewa yana birnin Abuja amma gefen sa yana jihar Neja labari ne na tsohon limamin garin Abubakar Adamu Imamu wanda tsohon babban limamin Abuja Sheikh Musa Muhammad ya gwada shi kafin ya nada shi limanci tun kusan shekarar 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin da kwa amma duk da zuwa kotu saboda dama bai dace ba da hakan yayin sanadiyar murabus din su daga limanci ku kasance da mu domin jin labarin daga bakin ne
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh nine Abubakar Adamu Imam na Dakwa wanda nake limamin Dakwa a shekarun da suka wuce sannan kuma na bar limanci saboda rigingimin da zalunci da za a yi min akan filaye ko da yake wannan filin da nake so magana akai wancan na farko ne ya jawo shigar wannan tunda wancan ma ba na mallake ba waɗanda muke rigima da su yanzu ba su ne suke da shi ba to amma saboda wannan din sai suka ce to shi ma wanda na mallaka hannunsu ba za su bani da shi ba to ni kuma
Abubakar kafin kai nisa na ganka da wasu niki-nikin takardu ga sunan ma waɗanda ina jin watakila dai yawansu zai kai kamar shafi 30 ba mu labarin me ya faru ne saboda su masu sauraro su fahimci menene ya faru ka ce ka bar limancinka saboda wani fili shin wani ma masallaci ne kake limanci a nan da kwa
shine masallacin da nake limanci shine masallacin Baba Cikuri mai maganin gargajiya ko shugaban maganin gargajiya a nan da kwa
ko shi ya gina masallacin
eh to shine dai tushen ko da jama'a ta shiga ta bada gudunmawa an gama wannan masallaci shine ya bada guri shine tushen sa
ba mu labarin shi wannan mai magani shi baba cikuri kace ko menene matsayin sa a wajen shi mai sarautar gargajiya ne ko ko mai sai da maganin gargajiya
ba mai sarautar gargajiya bane mai sai da magani ne na gargajiya shine shugaban mataimakin shugaba na kasa na masu maganin gargajiya a nan bangaren Abuja
to abinda muke so mu sani shi ne wato shi ya nada kalimancin masallacin da ya gina kenan
warai da gaske domin lokacin da inemi akwai sahabi na wanda nake jin maganar sa ya ce yana son mai ilimin da zai iya jagorancin masallacin juma'a zai mai da shi masallacin sa zai mai da shi na juma'a to amma ya kakkai mutane basu ci ba a wajen shugaba na santara na masallacin juma'a na kasa amma in yana da wanda yake da ilimi sosai zai iya ya kawo shi ya kuma kawo ni kuma da na ce bazan ba amma ya rinjaye ni mun zo har wajen Malam Musa Allah ya ji karrai ya zauna da kwamiti ya aiman tasin na kuma ci an nada ni limamin wannan bangare
wato abinda nake so na gane shi in mutum ya gina masallaci sai ya kira mutane ya yi musu jarabawa ko ya sa an musu jarabawa ne kafin a nada su limanci ko kuma su mutanen anguwa ne za su taru ma sallah masallaci kenan su zabi limamin da zai yi musu limanci
a nan an samu akasi abinda wani lokaci za ka ga mutane ne suke taruwa su zabi limamin da zai musu shugabanci amma kasancewar garin da daji ne babu mutane ba kowa babu jigage ba wayayyun masana ma addini ko ma kwarewa ta wasu abubuwa da dama babu to shi da himmatin kan cewa yana so ya fitar da wannan masallaci dan gurin sa ya daukaka dan haka shine yasa aka samu ni bayan an samu ni sai ya ga ya kamata ya kai yayi limamin da tushe ya kai wa shi Alhaji Malam Musa Allah ji kansa limamin santara Musa na kasa na Abuja kuma hakan ya tabbata aka kuma nada ni
ba mu labarin yaya aka yi dalilin fili wannan sarauta ko kuma ce limanci da aka nada ka
to
dalili ka sauka ko kuma ka sauke ka
to dalili shine bayan an nada ni na hakura na jagorancin wannan gari ya samu ci gaba don a lokacin da aka nada ni ma aka bude masallacin nan akwai banda ranar budiya ta farko akwai lokacin da ba ma kai a mutum 30 ma saboda kankantar yawan jama'ar garin da yadda garin yake amma bisa kwazo da sanin jama'a da kuma yadda muka rika nuna wa mutane gurin su zo a hada a raya Allah kuma ya daukaka wannan guri ya zama ya cika kamar yadda ya kai matsayi a yanzu saboda haka a wannan lokaci shi yana ganin ya samu gurin sa dai a ci garin sa ya bunkasa ya zama hadda masallacin juma'a to bayan an nada nin kuma sai ya ce da ni to shi yana ba da filaye auna filaye a gonakin sa filaye nake so a bani da na yaya na da na shugaban da nake na ci gaban gari dan an nada ni kuma ni ne chairman na ci gaban garin da ku a lokacin to dan haka sai ya ce zai bani filaye da na yaya na da na shugaban ci gaban gari shine da kwa diploma association da muka kafa kuma zai bani wanda ni zan mallaka na wani kai na so ba sauke baki ko wani abu wanda nake bukata sannan zai bani guda daya kuma ma me nake so in sayar in yi amma duk da haka sai nace masa a'a duk bana son wayannan nawa ake bashi yake bada fili wanda zai zama mallaka ta sai ya ce to yakan karbi 4,500 a wannan lokaci in na bakin hanya
shekara ce tunu mana wace
yawa 2001
shekara ta 2001
wajen 16 ga watan zan iya tuna kaman ko watan uku ne ina dan nan tsakanin da cikin 2001 ne dai kaman wajen watan 3 zuwa 4 na dai dan shafa wannan lokacin ne dai to bayan ya fada min kudin na bashi ya kirawo ɗansa Muhammadu an auna wannan fili a bakin
dawo kan waɗannan filaye da kake magana waɗanda suka jawo naga waɗannan tarin ta
kwarai da gaske to kaga bayan na cikin zaman da wannan abu ya kullu na maganar wannan fili aka nuna min har na fitar da shago guda uku to bayan na fitar da shagon nan guda uku ana nan akwai a wannan shekara ta biyu sai akwai wani sarkin baka a nan daidai ina da gonarsa da ya sara nan jikin bakin hanya to sai na ce ina so zan sai wuri wanda zan rika noma tunda ni nakan yi noman ma wani lokaci ko da ina Kano ma nakan sa a yi min noma to wannan dalili ya sa aka yi min hanya dan uwansa ya yi min hanya muka je na yanki iya wannan fili na saya da in rika nomawa to ina noma wannan rikici da ya taso akwai wani guri bayan na sai gurin da na huda na ga ruwa yana bululuwa ta karkashin dutse na gyara shi to ganin haka su mutanen da dunan gefen garurrukan nan su nan daidai afiya waye nan sun gan kwaso sun gan wane ne duka dai dan tungugin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma madallan ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar lema akwai ruwa na musamman
Abinda lokaci ba mu damar ka muku kenan a yau sai a biyo mu shirin mu na mako mai zuwa domin sauraron cikakken labarin Abubakar Adamu Imamu yanzu amaradin Nasir Adamu ne kaya ni Sarfila Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
ta gaida malamai yanzu kuma ga tarbar watan Ramadan
kuna na gokayyata mamma style أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم
تو مادلا كافو مكركري غاتك تتن لاباري
kadanan jami'u a Turai suna samun karin goyon baya a zaben gaba gari na majalisar dokokin nahiyar Turai zaben da ƴan siyasa da masu sharhi ke gani ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarun 1979 lokacin da kungiyar tarayyar Turai ta fara gudanar da zaben ƴan majalisar nahiyar an kashe akalla mutane uku kana aka jikata wasu da dama da safiyar jiya Lahadi yayin da rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da rundunan tsaron Pakistan a wani shingen jami'an tsaro a Waziristan ta Arewa ma'aikatar soji ta dora laifin tashin hankalin na Waziristan ta Arewa wanda ke kusa da kan iyakar Afghanistan akan shugabannin wata kungiyar masu sassaucin ra'ayi a yankin da ake kira wato Pashtun Tahaffuz Movement wato PTM a takaice kenan kalaman shugaban Amurka Donald Trump da mai ba shawara suna cin karo akan Koriya ta Arewa
to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirin mu na hatsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kuli zai gabatar da shirin da na isin ta yi. Kafin mai sallama, bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Hajiya Ruqayyah Marsa Garba Akumasi wadda ta sami karuwar jika za a kuma rada suna Gobe Talata a sabon garin Zango Kumasi. Allah raya ya kuma ba mama jinjirin Nisit Matu bawa lafiya. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet yanzu amma da dan baba ya kuma makiri da Malam Sidi da kuma injiniyan mu Jini Alheri ke muku fata alheri.